Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare da Muhammad Hafiz Babali da sauran abokan aiki mun sake da muku da wani sabon shirin a wannan dare na ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata fashewa a lardin Khyber Pakhtunkhwa da ke arewa maso yammacin kasar Pakistan ko KP ta kashe mutane da dama tare da jikkata wasu fiye da 100 a cewar hukumomi. Fashewar da ta tashi a yankin kabilar Bajur da ke kusa da kan iyakar Pakistan da Afghanistan ta faru ne da yammacin yau Lahadi a lokacin babban taron jam'iyyar siyasa ta Jami'at Ulema Islam. Akwai alƙaluma masu karo da juna game da adadin mutanen da aka kashe da kuma suka samu raunuka. Jami'in 'yan sandan gundumar Nazir Khan ya shaida wa BOA cewa mutane 30 aka tabbatar sun mutu yayin da 90 suka jikkata. Ya ce ana binciken harin ta'addancin a matsayin harin ƙunar baƙin wake. 'Yan sandan Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe aƙalla mutum ɗaya tare da raunata 5 a birnin Sumi. Moscow ta yi ikirarin cewa dakarun Rasha sun dakile yunkurin Ukraine da kai har yankin Crimea da jirage marasa matuƙa 25 cikin dare. Hukumomin Rasha sun ce jirage marasa matuƙa 3 na Ukraine sun kai hari Moscow da sanyin safiyar Lahadin nan da suka raunata mutum guda tare da tilasta rufe ɗaya daga cikin filayen jiragen sama guda 4 na wucin gadi. Kasar Saudiya za ta karɓi bakuncin tattaunawa a Jidda a ranar 5 zuwa 6 ga watan Agusta mai zuwa kan Ukraine. Taron da zai haɗa da jami'an ƙasashen yammacin duniya da wakilai daga ƙasashe sama da 30 da suka haɗa da India, Brazil, Indonesia, Masar, Mexico, Chile da kuma Zambia. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane 12 ne suka mutu yayin da wasu sama da 100 suka jikkata lokacin da abubuwan wasan wuta da aka ajiye a wani ɗakin ajiyar kayayyaki suka fashe a kudancin ƙasar Thailand, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Gwamnan Narathiwat Sanan Pangakson ya ce abubuwan wasan wutar sun tayar da wutar ne a jiya Asabar a wani rumbun ajiyar da ba a ba da izinin kafa shi ba a kasuwar Muno da ke gundumar Sungai Kolog a lardin kudancin Narathiwat da ke kan iyakar ƙasar da Malaysia. Akwai mutane 10 da suka mutu tare da raguwa wasu mutane 2 da ba a san ko su waye ba waɗanda aka aika don gwajin kwayar halittar ta DNA, inji Sanan. Ya ce mutane 121 ne suka jikkata, 2 kuma sun yi muni yayin da aka sallama 111 daga asibiti, amma babu ƙarin waɗanda suka mutu. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na kada ƙuri'a kan zaɓen raba gardama kan kundin tsarin mulkin ƙasar a yau Lahadi, wanda idan har ta amince za ta iya cire wa'adin mulkin shugaban ƙasa tare da baiwa shugaba Faustin Achanga Touadera damar tsayawa takara karo na uku a shekara ta 2025. An fara zaɓen Touadera a shekara ta 2016 na wa'adin shekaru 5 kuma ya sake lashe zaɓe a shekarar 2020. Wanda ya kamata ya zama wa'adinsa na ƙarshe a kan karagar mulki. Sabon kundin tsarin mulkin ƙasar zai sauya, wanda zai ba shi damar sabon sake tsayawa takara na tsawon shekaru 7, kuma adadin wa'adin da shi kowane ɗan takara zai iya tsayawa takarar shugaban ƙasa ba shi da iyaka. Jam'iyyun adawa da wasu ƙungiyoyin fararen hula sun yi kira da ƙauracewa zaɓen raba gardamar. Suna masu cewa an shirya zaben ne domin Touadera ya ci gaba da zama kan karagar mulki har tsawon rayuwarsa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci da zamu koma gefe mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirin mu na gaba.
Ya salamu hayya hayya salamu yan mata na zama kallaji tsakanin rawu da saloniyar mata.
murar da an ka kai ni Madina nake na an Madina su ana kafke mu ga jirgi sai ina ganin wuta ko ina wuta tana ta gudu tana hada cikin haƙi ne ina ne nake na an Madina ce alhamdulillah Allah ubangiji ya wadi ya wadangana albarka Allah shi wa ubansa gafara Allah shi wa dalili rahama
kallabin shirin a wannan makon ƴan uwa na mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na Alheri Grace Abdu Makon da ya gabata muka karbi bakuncin kallabin uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad macen farko da ta samu lasisin bude jami'a a arewacin Najeriya muka kuma yi alƙawarin dorawa akan hira da shirin yayi da ita da neman jin shin wannan jami'a da ta kafa ta mata ce zalla ko kuma maza na iya shiga kana kuma yaya matan aure da mazan su ba sa yarda su fita za su iya amfana da wannan damar Dede baya ta haihu sabili da haka za ku yi rubashin wannan hira zuwa mako mai zuwa
a yau kallabin mu ta mako ita ce Aisha Muhammad ɗan Garu wata dattijiya a jihar Zamfara da ta kunci sama da dala 80 a ƙasar Saudiya ta kuma mika wa jami'ai domin a nemi mai shi
za ku ji bayaninta dangane da wannan batu Za mu kuma haska fitila kan jerin ministocin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika wa majalisa da ya hada da mata bakwai. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Madala makon da ya gabata shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika rukunin farko na jerin sunayen mutanen da zai ba ministoci a kasar ga majalisa da ya hada da mata bakwai adadi mafi yawa na jerin mata da za a ba mukamin ministoci a gwamnatin Najeriya shirin kallabi ya nemi jin ta bakin waɗansu mata ƴan siyasa a Najeriya kan wannan ci gaban da kuma rawar da suke neman matan su taka idan suka kama aiki Kana kuma da wannan sun gamsu da batun neman kaso 35 cikin 100 na mukaman gwamnati ga abin da bakin namu ke cewa
Tunana barista Amina Ummul Khair Ibrahim Nabi Faruk daga Kano waɗannan jagorori da shugaban kasar mu ya tura sunayen su kan made mata na su jagorance shi akan harkar mu ta kasar nan kuma muna fata wannan matan da aka saka farkon sakawa kenan lalle wannan ya nuna mana cewa da gaske yake yi tunda ko ba kuma yanzu dai muna da guda 6 ko guda 7 ma ina jin a cikin guda 28 to ai yayi rawar gani ya fi inda aka yi baya gaskiya saboda haka muna tunanin ila za a dora akan wannan kuma insha Allah fatan alkhairi muke mishi to a gaskiya mata an yi kururuwa an yi magana an yi mitar an yi maganar an yi rarrashin an yi kokarin a nuna wa shugabanni da jagorori na siyasa cewa ya kamata gaskiya mata tunda mu ne rabin jama'an nan na Najeriya cewa mu ma fa a rinka sa mata da yawa a cikin harkan nan saboda a zauna a tattance tare da su dan kasar ta ci gaba wannan dai bari mu ga yanzu yanda tasirawar za ta yi a wannan amma a maganar da muke yi gaskiya har yanzu ba kai wannan lokacin ba ma da za a ce ai an kai a matsayin cewa wai yanzu mata suna ma da jagoranci ko suna da shugabanci. Misali, kin ga wannan siyasar da akai mata wannan kallon suka fito sosai suka shigo cikin harkar siyasar nan, amma sai gashi Allah da ikon shi wato abun ma kaman ƙara ƙasa yake, kaman kowace shekara ga matan rage su ake yi. Ni sai nake ga kaman ma wannan zaben da za a yi da nan gaba na 2000 kenan da 27 ai ina ga kila ma mace ɗaya ma ba za ta samu ba gaskiyar magana, ai inda dai ake tafiya. A misali, arewa maso yamma babu fa mace ko daya in banda wacce take Kaduna da ta samu kujerar assembly wato ta jiha kenan, amma gaba ɗayan mu babu wani wanda ya fito da wata mace da za a ce yau ta fito ita ce fitacciya take jagoranta harkan mata. To gaskiya da sake kuma sanin kowa ne cewa ita arewa maso yamma nan kun fa mutum bai samu ƙulƙu a da yawa a nan gurin ba, to fa da ƙyar ne zai kai labari. To sai kuma gashi duk da sanin cewa mata ne suke zabe, amma kuma matan babu wanda suke jagoranci ko kuma babu wanda suke musu wakilci. Bugu da ƙari kuma duk da dai matan nan ba tantance su aka yi ba tukuna, to amma muna da kyakkyawan zaton cewa an dudduba tukuna an tantance tun daga farkon ma kafin a kai wa su majalisa dattijai su tantance su cewa ai wanda za su iya aikin ne. Kuma mune musu fatan alheri, mune musu kyakkyawan zato tun yanzu. Amma a gaskiyar magana ciwon ƴaƴa mace na ƴaƴa mace ne gaskiya har yanzu ba mu ga cewa ƴaƴa matan sun fito sun tantance mana ciwon namu sun fito da shi fili mutane sun gani. Mai yawanci sai kiga an saka amma da kyar dai ake kai labari a ce wai gashi wata mace ta yi wani abu. Zamanin da ya shuɗe yanzu na gwamnatin General Buhari ya sa mata gaskiya, kuma Allah da ikon shi yawanci matan na arewa ne. Amma in kika kalla sai kiga abinda za a ce wai ga macen arewan an sa ta a wannan matsayi na jagorantar ayyuka daga wurin shugaban kasa, zai kiga gaskiya dai to da dan alamar tambaya ce. Kuma bari in yi wata tunatarwa a nan, yanzu dan Allah in gaskiya zamu yi fa akwai ministan ayyukan maza, kai kin ga baba ministan ayyukan maza, a ce ma wai an dauko wata ma'aikata an ce wai ta kannas kawai ta aikin mata ce, ko kin san dama irin abinda Bahaushe yake cewa ne in ka ji ana baka hakuri to an cuce ka. A gaskiyar magana ya kamata a ce harkan nan maza da mata sun fito gaba ɗaya, kowa yake yi tare. Kamma dai arewan mu babu mata a cikin harkar nan, kuma harkar mata ban ga dalilin da yasa a ce namiji ma zai shiga yayi ta ba. Kin ga da akwai wasu majalisun fa a wancan karan, a wannan karan ma ina ga a Kano karshen da haka za a yi saboda babu mace a majalisa. To wai namiji ne wai shine chairman house committee women affairs harkan mata, dan Allah dan annabi yaushe ne za a dauko namiji a ce wai shine zai tsaya kan harkan mata, shi me ya sani akan harkan mata da ta dame su, duk da ana cewa dama ciwon ƴamace na ƴamace ne. To wata kila dai na ga alamar siyasa tana so ta maida shi ciwon ƴamace na da namiji ne, kuma ba haka ba dai to aikin ga abin da dan dai alamar tambaya. Amma tunda aka yi mana minista aka ce mana to kuma ta harkan mata a ce to mun ji mun karba, amma kamata a ce a kwana a tashi gaskiya nan da ƴan wasu shekaru wannan ma'aikatar ta aikin mata din nan kamata ni dai a dawo far ra'ayi a ce babu ita saboda babu ta maza. A gaskiyar magana tunda ko babu ta maza ita na matan mai isa ba zai zama na kowa da kowa ba kamar yadda na mazan yake zama na kowa. Wannan faddi fada wata nanin fake nan a wannan lokacin. To tambayar ki kuma ta karshe kamar ita honorable Stella da honorable Nkiruka da kuma barista Hannatu da Mrs Iman, to wa'annan dai mun ga abubuwan da suka yi, gaskiya ni na san abubuwan da suka yi wa'ancan ban san su sosai ba. Abin da ya kamata gwamnati kullun ta ringa kalla shine ko wai dan kai siyasa kaje an yi yawon siyasa da kai ai kana sai waye irin kana nanaye da kai ana kida ana waye, to ba fa shine wai zai sa kuma a ce wai an dauko kujerar da haƙƙin mutane yake akai an kuma baka ba in baka san kan aikin ba. Ki ta fako wace ƙuri'a sa ta a gurbin ta shine magana. Idan har sun san za su yi aikin nan falillahi alhamd, Allah ya sa kuma wa'ancan ragowar da za a dauko a sake dora, tunda ina ga guda 28 akai kawai saboda haka akwai sauran wanda za a karo mata da yawa, sannan kuma za a sa matan da suka san me suke yi. Shi wannan rashin sa mata wanda suka san me suke yi akan harka ko shi yake da jawo mana na kasu, sai aga kamar cewa matan ba su san me suke yi ba. Bayan ku akwai matan nan da yawa wallahi wanda suka san me suke yi din sun yi karatun sun kware sosai, amma sai a je sai a bi siyasa sai a dauko wanda ba su san me suke yi ba sai a je a dora mana. Jama'a idan aka gama siyasa aka ce an yi zabe an gama an yi gwamnati, to gwamnati ta kowa da kowa ce, ko da kai siyasa ko baka yi siyasa ba, in ka san zaka iya aikin nan kuma an san zaka iya aiki to kamata ka zo ka taimaka wa kasar ka. It's all about service. Idan fa mun gane idan mutun dama ba zuwa idan ya aikin ba dan wata kujera yake so yayi siyasa ko to dama dan jari hujja ne abinda ya kai shi kenan ya dan samu ya ce an ja makale a wani wuri an bashi wani mukami ya zama wani abu. To in ma bai da bayani anan ba akwai ranar bayani a ranar lahira. Idan mutun ba zai iya ba kada a bashi saboda wannan basin da ake yi wanda ba su iya dan ba cutar jama'a ake yi a cuce su kuma wanda aka ba wa ni fa ana wa ra'ayi. Saboda haka ina fatan gwamnati za ta sa kowace ƙuri'a a gurbin ta wanda isan abu a sashi a wurin. Technocrats kenan ake cewa, to wanda suka san aikin a sasu a wurin. Yan siyasa gwamnati tana da fadi aje a ta ba su kwan gida dama an kudin suke neman su je su ta neman kudin su a wani wuri amma aiki in ya tashi na hakkin mutane a bawa wanda suka san za su yi aiki
matan nan da aka dauka yanzu daga cikin mu aka sa su aka ba su wannan matsayi su san cewa mun san muna da shugaban kasa muna da mataimakin shugaban kasa muna da ɗan majalisa da ta dattijai da sauɗayar majalisar muna da sauran ministoci amma mu mata su muke kalla saboda su ne muke ganin cewa idan ta kai ma za mu iya zuwa mu kunkusa kofar gidansu ko ofishinsu mu ce ga mu za mu iya magana tare da su shi isa aka ce din ciwon ƴa mace ne muna ganin kamar su za su fahimce mu saboda haka nan farkon abin da za su ji mata a jiki su yi abin da Bature yake cewa empowering din mu ba wai lalle wai a zo a bada keken dinki da injin taliya a'a shi wannan abin da ake kira empowerment din hadda ma na tunani da inda za ka yi da rayuwarka da inda za a taimaka maka ka tallafa wa kanka da kanka ba sai ka tsaya kullun kana jira sai dai ai maka ba kuma mu mata ne saboda haka abin da zan ce musu shine yawanci gani ake yi da sai macen da kamar bata da wani tasiri a cikin jama'a irin dabi'unta ba masu kyau bane su ne suke shiga siyasa su ne ake ba irin wayannan mukamin to sai su nuna cewa ba hakan bane ba sai su dauki kansu da kima su nuna kuma cewa eh su mata ne da suka san me suke yi sannan kuma suna girmama kansu suna girmama sauran mutanen da suke aiki tare da su bi kenan sannan kuma mu iyaye ne mata ne saboda haka ba wai sai lalle matan ba har maza ma ƴaƴan mu ne ɗan uwan mu ne duk inda muka ga yara nan zamu je mu da ma mu ne masu neman gyara ko yaki ake zaki ga mata su ne masu neman aisulhu saboda haka harkar mu ya zama tocha ta kunshi kowa da kowa to wannan din ma ya kamata su sa shi a cikin ransu su ga abin da za su iya yi kenan sannan su tattara kansu gaba ɗayan su to kungiya zan ce a mata da sai su ga me za su yi wa mata ba wai ko wacce ta dauki wani abin da za ta yi a gaba ɗayan su in suka taru suka hadu suka zama tsuntsiya suka hadu su dukan nan sai su ga me za su tsaya su yi tasiri akai a harkar mata sai abubuwan nasu su tafiya daidai kuma su gano cewa duniya yanzu yanda take kan ma dai kuma a Najeriya idan namiji zai yi abu 100% to mace fa sai ta yi 200% saboda haka sun cewa muna da wannan na kasan da dama ba mu kai wannan munzulin da muke so mu kai ba saboda kullun jawo mu baya ake to su kokari su dan ciccibo mu su dan taimaka duk da na san wata kila da sau da yawa zaki ga abin zai musu wuya a wurin aiki saboda sai kiga an sa mace minista amma sai kiga permanent secretary din ta namiji ne kuma da permanent secretary anan aka zo aka same shi ya saboda haka ya fi ta sanin waye yake wurin kuma irin aikin din ba ta yi sa'a ta samu wanda zai iya taimakawa ba shi ma yana kallon cewa ai ya kamata a taimakawa mata ba zai ce ga tun farko to ta fara samun matsala kenan Allah dai taimaka musu Allah ya riko da hannayen mu baki daya
anata bayanin Hajiya binta Mu'azu wacce ta taba zama shugabar mata ta jam'iyyar APC a jihar Kaduna ta bayyana cewa
a halin gaskiya ni babban farin ciki na shi ne irin yanayin matan da ya dauka ya nada su ministoci a halin gaskiya na ji dadi dun kusan duka su bakwai din nan kowannen su ƴan siyasa ne baya ga haka kuma sun yi rawar gani kuma mata ne wanda idan suka sa abu a gaba gaskiya ba su wasa saboda haka mu irin waɗannan matan muke nema ni addu'an da zan yi shine yanda muke murnan nan an zabe su to haka muke fata yanda muka san su da kokari da yanda suka sa abu a gaban su suke yi ba da wasa ba to haka muke so su ba mara da kunya kar su je kuma ya kasance daga baya ana ce ai gashi kuma zaben da aka yi which I'm quite sure ni a sani na da su da hurda na da su a siyasance ban ji za su ba mu kunya ba sannan maganan kiso 35 a cikin waɗanda ya zaba to ni ban cire rai ba ni gani nake sauran ministocin da suka rage da zai sake turawa don wannan batch ne na farko ni fa anawa ina jin jikina na gaya min bi izinin Allah zai sake tura wa'insu mata don a halin gaskiya shi mutum ne wanda yana yaba abin da aka yi ba wai kawai mai dauka dore ne ba ko oho kuma yana tantacewa ya duba ya ga su wane ne abokan tafiyarsa tunda shi mutum ne mai fada ya cika baya ga haka kuma an san shi cewa duk wanda ya dauko ya dora to yana bibiya sai ya ga kai abin da ya sa ka kai to saboda haka za mu kara bashi dan lokaci mu gani kuma kin ga in kika duba farkon mukamai da ya fara nadawa su SASA ya tattaba mata wanda yake daga ciki yanzu kin ga ya dauko wata daga ciki ya